This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba 23 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi sauye-sauye a majalisar ministocinsa inda ya kori wasu ya kuma naɗa sabbin wasu sannan ya canzawa wasu ministocin wurin aiki. To ko sauyin da aka yi zai rage ko kawar da ƙorafe-ƙorafen da 'yan Najeriya ke yi game da yanayin da ƙasar ke ciki a halin yanzu?
To gaskiya babban abin da 'yan Najeriya suke tsammanin wato shugaba Bola Ahmed Tinubu garin bawurin za ta haifa shine ya musu susa gurbin kaikai. 'Yan Najeriya ba abin da ya fada musu face harkar tattalin arziki, face kudaden mai da kudin lantarki, face al'amuran tsaro. Amma duk waɗannan al'amura guda uku shugaba Bola Ahmed Tinubu bai shafe su ba.
Malam Muhammad Sale kenan mai sharhi kan harkokin yau da kullum. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kuma akan wannan batu yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin me za ku ce game da garan bawul ɗin da shugaba Tinubu ya yi wa majalisar ministocinsa? Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka, Sulaiman Mani Barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba. Inda za ku ji cewa kungiyoyin masu bukata ta musamman a Niger sun ba sahun takwarorinsu na sassan duniya don karrama bikin ranar sandar makafi ta duniya da aka yi a makon da ya shige. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyara a tungayen makamai masu linzami domin ganin shirin da suka dauka na matakin hana kai ma kasar hari yayin da yake kiran wato karfin nukuliyar Amurka da barazana mai karuwa ga kasar a cewar rahoton kafar yaɗa labaran kasar a yau Laraba. Makaman nukuliyar Amurka babban barazana ce da ke karuwa ga tsaron muhallin Koriya ta Arewa, lamarin da yake bukatar wa Pyongyang din ta dauki kwararren matakai da za ta iya mayar da martani da makamanta na nukuliya a cewar kafar yaɗa labaran kasar ta KCNA wadda ta ambato kalamansa. Koriya ta Arewa ta dade tana inganta karfinta na makaman ballistic masu linzami da na nukuliya, lamarin da ke janyo mata takunkumai ta kasa da kasa da kuma ke sa take kulla alakan kudda-kudda kasar Rasha. Ziyarin Kim zuwa tungayen makaman na zuwa ne yayin da yake fama da tankiya tsakaninsa da Koriya ta Kudu da kuma kawayen Koriya ta Kudu din, wato wanda ya hada da damuwar da Seoul din ta nuna wadda Koriya ta Arewa ta tura sojoji zuwa kasar Rasha domin su yaki da Ukraine, zargin da Pyongyang din ta musanta. A hali da ake ji kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin Koriya ta Arewa a kasar Rasha, kuma abin da suke yi nan ba dadewa ba zai bayyana. Kalaman nasa na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce gwamnatinsa ta samu labarin cewa rukunin sojojin Koriya ta Arewa suna ɗaukar horo a Rasha domin su kai hari a Ukraine. Austin ya ce akwai kyakkyawar mu'amala tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa, ya ma ce Koriya ta Arewan ta taimaka wa Rasha da makamai. In dai har za su yi haɗin gwiwa Koriya ta Arewa ta shiga domin ta taya Rasha wannan yaki, to lallai babban al'amari ne, kuma zai yi mummunan tasiri ba ga nahiyar Turai kadai ba, zai shafi abubuwa da dama a yankin Indo-Pacific, inji Austin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa yau Laraba cewa kisan shugaban Hamas wanda da ake kira Yahya Sinwar, wanda Isra'ila ta yi wata babbar dama ce da za ta kai ga cimma yarjejeniyar sako raguwar mutane waɗanda har yanzu 'yan bindigan ke ci gaba da rike su a zirin Gaza. da yake magana da manyan labarai a birnin Tel Aviv kafin ya tashi zuwa Saudi Arabia. Ya ce Isra'ila ta samu nasarori da dama a yakinta da Hamas, ciki har da raunata karfin kungiyar na gudanar da ayyukanta. Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya ce abin da ya rage yanzu kawai shine dawo da mutane da ake garkuwa da su zuwa gida kana a kawo ƙarshen yakin. Blinken ya ce dole ne a kawo ƙarshen yakin ta yanda Hamas za ta fice daga Gaza, kana Isra'ila kuma ta tabbatar da sojojinta ba su ci gaba da kasancewa ba a wurin. Batun yadda Gaza za ta kasance bayan yakin, kama daga sha'anin mulki, sha'anin tsaro, sake gina kasar da kuma gudunmuwa da kasashen duniya za su ba Falastinawan, yana cikin manyan ajandan da Blinken zai tattauna da ƙawayensu Larabawa a 'yan kwanaki masu zuwa. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasar Kenya da aka tsige Rigathi Gachagua ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa an janye masa jami'an tsaro kana yayi kashedin cewa idan wani abu ya faru da shi to a dore alhaki akan shugaba William Ruto, yayin da yake zaune tare da matarsa da kuma ƴaƴansa a wani asibiti a birnin Nairobi inda ake masa jinya. Mataimakin shugaban kasar da aka tsige cewa yake
I want the people of Kenya to know that as I go home today I have no security.
Yace ina son mutanen Kenya su sani cewa yanzu da zan koma gida ba ni da tsaro, kuma ya dace su san da haka. Kuma idan wani abu ya faru da ni ko iyali na to a dora laifi akan shugaban kasa William Ruto. Wani kakakin 'yan sandan Kenya ya faɗa wa muryar Amurka cewa za a gudanar da bincike akan ikirarin na Gachagua, kada ana kira gare shi da ya shigar da ƙara a hukumance domin a gudanar da bincike. Yayin da yake jawabi ga manema labarai, Gachagua ya zargi shugaban Ruto akan tsige shi da aka yi.
I'm shocked by how vicious a man I helped to be president.
Ya ce na yi matukar al'ajabi da irin mugunta da mutumin da na taimake shi ya zama shugaban kasa, mutumin da na yi imani da shi, mutumin da aka tsangwame ni saboda shi yake nuna min. A ƙarshe, a yau Laraba Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya yi watsi da zargin da ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a nan Amurka Donald Trump ya yi cewa jam'iyyarsa ta Labour tana katsalandan a zaben Amurka da ke tafi a nan gaba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa majalisar ministocinsa garan bawul, inda ya kori ministoci biyar tare da nada sabbin wasu su bakwai, yayin da ya canza wa wasu ministocin su goma wurin aiki. To ko wannan sauyin zai taimaka wajen magance manyan matsalolin da 'yan Najeriya ke fuskanta? Abinda wasu masana suka tattauna kenan tare da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton.
A yanzu ina tare da Malam Mamun Sale mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, da kuma tsohon dan jarida wato Malam Ahmed Sajo, wanda tare da su za mu yi tsokaci akan canje-canjen da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a majalisar ministocinsa, inda ya canja wa ministoci guda goma guraren aiki, kuma aka kara musu aiki, sannan ya sauke ministocinsa guda biyar, kafin kuma daga bisani ya ba da sanarwar naɗa waɗansu ministoci guda bakwai. A gurguje, waɗanda aka canja ma gurin aiki ko aka kara musu mukami sun haɗa da Dr. Tanko Sununu, wanda da ƙaramin minista ne a ɓangaren ilimi, yanzu ya koma ƙaramin minista a ma'aikatar agaji ta ƙasa. Akwai Morufu Olatunji Alawi, wanda da ƙaramin minista ne a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya, zai zama babban minista a ɓangaren ilimi. Akwai kuma Bello Goranyo, wanda ƙaramin minista ne a ma'aikatar ruwa da tsafta, yanzu ya koma ƙaramin minista a ma'aikatar ayyuka ta Najeriya. A jerin waɗanda aka sauke daga mukaman nasu, akwai Profesa Tahiru Mamman, wanda tsohon minista kenan na ɓangaren ilimi, da Abdullahi Gwarzo, wanda ke ma'aikatar gidaje ta ƙasa. Akwai kuma Jamila Biyo Ibrahim, wadda ke ma'aikatar matasa ta Najeriya. Wadanda aka nada sababbi kuwa sun hada da Idi Muktar Maiha wanda aka kirkiro ma sabon ma'aikata ta kula da kiwo. Akwai kuma Suwaiba Said Ahmed wanda kwararra ce a bangaren ilimi yanzu kuma an kai ta karamin minista a ma'aikatar ilimi. Akwai Bianca Okojuku wato uwar gidan tsohon madubin ɗan tawayen nan wanda aka nada karamin minista a bangaren ma'aikatar kuɗa da ƙasashen waje ta Najeriya. Malam Ahmed Sajo, wannan canjin da shi babula an turbu yayi kogaran bawo din kana ganin zai biya bukatun ƴan Najeriya ganin irin koke-koken da suka dade suna yi?
Eto, abu na farko dai zai biya bukatun ƴan Najeriya wajen tabbatar da cewa idan aka nada mutum minista ba zai dawoma a wannan mukamin ba har iya karshen mulkin shugaban kasa. Sai dai shugaban kasa na iya cire shi idan aka gaba yin aiki yadda ya kamata. To wannan babbar riba ce ga ƴan Najeriya. To amma ƴan sauye-sauye da aka yi din nan muna gani dai ba haka da muka tsammani ba. Mu da mun dauka ma wa'ansu ma wa'anda ba sunayensu a nan za a sauya musu wurin aiki tunda yake shi shugaban kasa yanzu shekara ɗaya da watanni ya ga kamun ludayin kowa, ya ga ƙwarewar kowa. Zai iya kaurar da mutum daga nan ya kai shi inda koda a wajen taro da suke na majalisa irin gudunmawa da mutum ke bayarwa shugaban kasa yana iya fahimta cewa ya zai fi yin tasiri a wannan bangare akan bangaren da na sa shi a baya. To muna gani watakila shi aka yi amfani da shi aka sauya mutanen nan goma. Kargamanta kuma akwai irin wanda aka samo musu sabbin ma'aikatu kaman na wanda aka ce wanda za su duba tsare-tsaren kula da hukumomin nan da aka yi na kula da bangarori a Najeriya. Da kuma sabon ma'aikata da ake so a yi musamman kacokan na wajen harka ta kiwo. So muna gani kaman shugaban kasa dai ya yi wannan abin ne saboda a duba wuraren da aka kama akwai tsaiko a yi gyara a ƙara ƙaimi a wajen tabbatar da ayyukan sun yi.
Amma Malama Musa, ne wani bangare kake ganin ƴan Najeriya suka so a yi wannan garin bawo wanda zai dace da bukatunsu ko marajunsu ko a share musu hawaye akan koke-koken da suka dade suna yi tun sanin shi ba Tinubu ya zama shugaban Najeriya?
To gaskiya babban abin da ƴan Najeriya suke tsammanin wato shugaba Bola Ahmed Tinubu garin bawo din za ta haifa shine ya musu susa gurbin kaikai. ƴan Najeriya ba abin da ya fi damun su, face harkar tattalin arziki, face kudaden mai da kudin lantarki, face al'amuran tsaro. Amma duk waɗannan al'amura guda uku shugaba Bola Ahmed Tinubu bai kafisu ba, bai canja kowa daga wurin ba, bai kara kowa a wannan mukamin ba, ya bar wurin kurum yanda yake, yanda ya nada tun farkon mulkin sa 29 ga watan 2023 haka ya bar su, bai taba su. Dan haka a cikin mutane 10 da aka canja aiki, da mutane 7 da aka nada sabbin ministoci, da mutane 5 da aka sallama daga kujerar sa mulkin minista, babu wanda ɗan Najeriya za su ce a alsan barka wannan ya dace. Dan haka shugaban Bola Ahmed Tinubu ya ga yi sauyi na ministoci, ya nada sabbi ya koru wasu kawai da za a ce musu Allah san barka ya fi mulkin Muhammadu Buhari wanda shi tunda ya hawo mulki bai wani abu makamancin wannan ba.
Amma kana ganin ministoci kusan 30 da ba a taba wurin aikinsu ba kamar an gamsu kenan, ko kuwa shi shi ba Tinubu ne ya gamsu amma ƴan Najeriya ba su gamsu da ayyukansu ba?
To kamar yadda nace wakilin shugaba Bola Ahmed Tinubu shi ya gamsu, amma ƴan gata mai ɗan Najeriya kan titi ka ce a garin ku an samu tsaro, zai ce a'a, a garin ku an samu saukin farashin mai da kuma albarkatun wutar lantarki a ƙasar an samu haka, zai ce a'a. Kuma zai ce bugu da ƙari wato tattalin arziki da kuma harkar tsaro ina aka kwana ina za a tashi.
A ƙarshe Ahmed Sajo, idan wannan majalisar ta haɗu aka amince da ministocin nan, aka fara aiki da canje-canjen da shugaba Tinubu ya waɗansu ministocin, aka ci gaba da aiki da waɗancan tsofaffin da ba a taɓa ba, me zai zama makomar Najeriya ƙarƙashin jagorancin Tinubu da wannan rukunin ko kungiya ta ministoci da ya hada?
To muna fata dai abin da ya faru yanzu ya zama kiyamun laili ga dukkan wanda yake minista a ƙarƙashin Bola Ahmed Tinubu. Su sani cewa zuwa lokaci zuwa lokaci shugaban ƙasa yana iya yi wa majalisarsa garan bawul, kuma duk wanda bai yi masa abin da gai gamsashen abin da yake zo ya yi masa ba zai iya yin wajerar da shi.
Masu sauraron mu, ya kashe abin da za mu aika kan nan a wannan shiri na musamman da ni Umar Faruku na gabatar a madadin abokanin aiki wato Malam Mahmud Saleh da kuma Malam Ahmed Sajo. Sai da jikon idan Allah ya kai mu, mu huta lafiya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
sunana Sulaimu Muni Barma. Kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger sun bi sahun takwarorin su na sassan duniya a albarkacin bikin karrama ranar sandar makafi ta duniya wacce ake kira Journée de la Canne Blanche ko kuma White Cane Day.
Wajen ketara hanya motoci kenan wannan sanda ya kamata ne a ce daga an ganta gare ni a tsaya a kama mini ko kuma masu motoci su tsaya wani ya hito ya kama mini domin saboda in huce
in taxi na ya ganka tsaye bakin kwalta zai tsaya shi ce ma malami na zaka sai in ka faɗa mai anguwar da zaka sai ya je ka ya san lalle tsayin nan da kake kana buƙatar taimako ne kai mai mai buƙata ne.
A shekarar 1964 ne Majalisar Wakilan Amurka ta baiwa shugaban kasar na wancan lokaci izinin ware ranar 15 ga watan Oktoba a matsayin ranar sandar makafi wacce sanda ce ta karfe mai farin fenti da zane ja. Wannan wani mataki ne dake hangen ankarar da masu ababen hawa bukatar baiwa makafi damar ketare titi kamar yadda yake a rubuce a kundin dokokin tuki a kasashen da suka ci gaba. Sannan muhimmancin taimakawa makafi ya sa kasashe da dama yin na'am da ranar ta White Cane Day ko kuma Journée de la Canne Blanche da ke zama wani lokacin faɗakar da al'umma game da ma'anar wannan sanda. A jamhuriyar Nijar ma an yi shagulgullan karrama wannan rana inda mutanen da ke da matsalar gani suka yi gangami a makarantar Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai.
Ni ne Malam Ibrahim Amadu, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiya jahan Yamai ta masu matsala ido. Mun gani da akwai 'yan ƙananan matsaloli da kan je kan zo, shi yasa muka yi wannan taro na wayar da mutane kai. Domin saboda idan an ka gane ka baka gani kana tafiya kai kaɗai da sanda ba tare da shagora ba, in ma mota ko wani abu ya biɗi buge ka ko kuma ka biɗi faɗawa a cikin wani rami sai a ce ai dan me baka nemi shagora ba, alhali kuma kana iya kai yawo da wannan sanda ko babu shagora, domin saboda wannan yana baka ƴancin kai buƙatar ka ta yau da kullum ba tare da wani ya kama maka ba. Kenan wannan sanda domin saboda mutane ba su san muhimmancin ta ba, shi yasa muka yi wanga taro domin mu gwada ma mutane muhimmancin wannan sanda, mu gwada ma mutane cewa ya kamata in an gane ta a tsaya a yi la'akari da cewa wanga yana da bukata ta musamman.
Za ku ci gaba da ayyukan faɗakarwa kenan?
A in Allah ya yarda mun yi jama'a sun gani, kuma muna da niyyar idan Allah Ubangiji ya ba mu hali za mu neman taimako domin saboda ƙungiyoyi na 'yan tasi-tasi a yi musu irin wannan taro na wayar da kai, domin su ne muke hulɗa da su kullum domin mu wayar da musu kai magabatansu har ya kai ga ƙasa-ƙasa, mu wayar da kai domin saboda abun ya tafi gaba, matsalolin da muke nan ga samu tsakaninmu da mu da jama'a ko kuma da mu da su abun ya rage, domin su ne a bisa motoci ko da lokaci. Kenan mu wayar da musu kai ma'anar wannan sanda shi ne.
To amfani da wannan sanda abu ne da a wani bangare ka iya taimakawa a takaita amfani da dan jagora waɗanda galibin su yara ƙanana ne ake toyewa ƴancin zuwa makaranta ta wannan dalili a ƙasashen Afirka. Shugabannin makafi sun kuduri aniyar ci gaba da jan hankula akan muhimmancin wannan sanda.
Sunana Sayyidi Abdulkadir, sarkin makarantun bukoki. Lalle sauran kasashe wannan sanda sun girmama ta, amma mu dai kasanmu ba su girmama ta ba. Ba su girmama ta ba saboda ƴan san ganka da ita ma ba su tsayawa ma a kan stop. Kamar su ganka su ce a wuce ba su rige. In ma ka ɗaga ta mai moto yana buge ka. To amma da yake mun yi wannan sallah, watakila in an yi waya kai ga jama'a suna gane muhimmancin ta, mu dai mun san darajar ta. Don in ka tafi da ita mutum ne zai tambaye ka ina za ka. In taxi na ya ganka tsaye bakin kwalta zai tsaya shi ce ma malami ina za ka. Sai in ka faɗa mai anguwar da za ka sai ya je ka ya san lalle tsayin nan da kake kana buƙatar taimako ne kai mai mai buƙata ne ko ba haka ba? Sun sani ba mu sani ba kin
gaskiya. Duk wanda ya je koyan tuki, duk wanda aka bashi license na tuki yana da masaniya akan muhimmanci,
yana da masaniya amma girmamawa da ya bu su da dokar. Ka san ƙasar mu doka, in ba kuɗi za ka biya ba baka girmama ta
baka
zahin ta wala
a bisa al'ada mu a nan kasashen Afirka musamman da irin su Niger kowa ya san cewa duk wanda ke da matsalar gani makafi galibi da jagora suke yawo shin kuna ganin kamar yanzu lokaci yayi ne da za a maida batun jagora share daya a baiwa sandan nan karfi
a lokaci yayi tunda su magabata abin da suka ce suna son su hana bara won kuma san ba hana bara na suka ce za su yi ba kamar abin da suke ne kamar yaran nan da muke daha muna yawo da su za su sa makaranta kenan inda mun sasu wannan mun yarda da farasan nan mu muna kai ga hanyar wurin da za mu zauna mu samu abinci ko muna kai ga wani masani wanda yake mun ziyarce shi saboda mu samu wani abin da za mu ci to wannan ya kamata mu ba wannan sadda mai maji kuma mu guji kaman sai an gama kawo da jagora ne a bashi a'a sandan nan ne yanzu ya kamata mutane su kula
ranka da sarki kenan ita wannan sanda a karkashin amfani da ita wannan sanda abu ne da zai iya taimaka kwarai a kyautata makomar yara waɗanda galibi waɗanda aka sani ake ganin su tare da makafi suna yi musu jagora
wallahi abu ce wanda mahi yawan kasashe abu ce wanda ta taimaka ma gajeru na can sosai tunda kana iya tahiyar ka in ma wani aiki gare ka na aikin kujera ko wani aiki ba sai ka da yaro ba wannan sanda ita ce za ta taimaka maka da jama'a waɗanda ke ganin ka in sun ganka da ita su tambaye ka ina za ka wani yana iya doka ka har wurin aikin ka wani yana iya doka ka har wurin da ka faɗa mai ya je ya aje kai ce ya taimake ka ba wai taimako na ba ka sa gajiyu ba taimako ai yana da yawa
to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugabannin kungiyoyin makafin jamhuriyar Niger da producer Julie Lesus Grisham ni Suleiman Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
Madalla a gaida Suleiman Muni barma yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan garan bawul din da shugaban Najeriya Bola Tinubu yayi wa majalisar ministocinsa mun samu kira na farko daga Kaduna
Hello assalamu alaikum
Wa alaikum assalam daga ina ake da wa muke magana
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin daga Kaduna
To muna jin kamalan Ibrahim
To wannan sauye-sauye da shugaba Tinubu yayi ni na ganin ya dace saboda in har aka ce an nada minista aka ga akwai gyare-gyare a aikin shi ko akwai tangarda yana da kyau a ce a canza shi ba wai a ce dindindin an nada shi ba tunda su ba zababbu bane to amma yana da kyau gaskiya a ƙara duba ministoci a bangaren mai musamman shi kanshi da yake rike da man fetur din gaba ɗaya da kuma karamin ministan nashi da kuma minista wanda ya shafi wutar lantarki su ma ya kamata a duba su tun daga irin matsalolin da ake fama har yanzu ba mu ga ci gaba a wannan bangaren ya kamata
to mun gode Malam Ibrahim Alarama yanzu kuma za mu je jihar Niger
Alhaji Yahya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To muna jin kamalan Yahya.
To wannan canje-canje da aka yi ko sauke wani ministoci yayi amma kamar magabaci na ya kamata tashin wutar lantarki da tashin kasafin kuɗi wato tsare-tsaren kuɗi da kuma man fetur da sauransu ya kamata a tabo da harkar minista harkokin cikin gida domin ƙasar nan tana cikin wani hali ya kamata a ƙalla ko rabin ministocin nan wanda ba su aikata wani abin kirki ba ya kamata a canza su saboda mai in mutum ya yi abu bai yi ba ya kamata a canza a samu canji kuma Allah shirya mana shugabanni Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da muke fama da shi da cikakken tsaro a Najeriya.
Mun gode Malam Yahya Muhammad yanzu kuma za mu je jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
An wani lafiya?
Lafiya, kalau.
Sanu, kina tare da Buhari nan daga kwa Fanfan Plateau State.
To muna jin ka
Buhari. Wato da farko zan ce alhamdulillah ni na gode da abin da mai girma shugaban kasa yayi dan saboda kin ga duk wanda baya aikin shi daidai yanzu zai ji tsoro ya gyara. Da dan haka mun fi son irin wa'annan abubuwan domin idan haka din ana yin ta wa'anda suke kai za su samu su yi gyara dan saboda wa'ansu ministocin gaskiya wa'ansu ba su san ayyukan su yadda ya kamata. To dan haka Allah Ubangiji ya sa wa'anda suna na kan kudura kuma su gyara nasu wa'anda aka fasu kuma Allah Ubangiji ya taimake su.
To mun gode yanzu kuma zamu je jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum Maryam Dauda.
Dama mu ranar da muke jira kenan dan ya dace ba wai kusan shekara ba wata shidda mai an kafa minista da a dan katafu ba ya zace a canza mai wurin aiki ko a cire shi gaba daya wannan rana da muke jira amma ya dace a ministan wuta da sauran sarwa wanda aiki yadda bai yi aikin da ya kamata ba a cikin ratu da kuma matsalan mai ministan mai da shine ministan mai to ya dace ya dibi bangaren mai shi ma ya gyara akan shi da haka Allah ya ba su ikon gyara injiniya mai gero mai kiri kun da gurin Jami'a Haji Amadin Dauda.
To mu ma mun gode injiniya za mu sake komawa jamhuriyar Niger a garin Difa. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Difa.
Abubakar Hassan daga Difa a jamhuriyar Niger.
To muna jin ka Malam Abubakar.
Wannan sai sai na kula tini mu yayi daidai.
To muna jin ka. Malam Abubakar Hassan daga Difa ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Abubakar ya goce yanzu kuma za mu je birnin Kebbi. Assalamu alaikum da wa muke magana daga birnin Kebbi.
Assalamu alaikum salam kuna magana da Kwamara Sana Shakura mai Goro daga nan birnin Kebbi. Wannan matsala da ake samu na katsewar wutar lantarki a Najeriya ko in ce musamman arewacin Najeriya gaskiya sakaci ne na shugabancin da ba ku da shi a Najeriya. Wazar hakika nan gaskiya a koda wasu shugabanninmu ba su kula da abubuwan da talaka ke amfani da shi. To haka muna kira ga shugabanni ya kamata su maida hankali ga abubuwan more rayuwa domin ita wutar lantarki abubuwa ne na more rayuwa na yau da kullun. To bai kamata ana takaki ba a ce cikin kwata guda an samu kacewar wuta kusan.
To mun gode kamar Sani daga birnin Kebbi masu sauraro lokaci kuma ya daga mana hannu dan haka zamu dasa ayar daukar wayoyinku a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Tarewa Kim Jong-un ya kai ziyara a tangayen makamai masu linzami domin ganin shirin da suke yi na daukar matakin hana kai makasar hari yayin da ya kira karfin nukuliyar Amurka da barazana mai karuwa ga kasar a cewar rahoton kafar yada labaran kasar a yau Laraba. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin Koriya ta Arewa a Rasha kuma abin da suke yi zai bayyana nan ba dadewa ba. Sai dai kalaman nasu na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce gwamnatinsa ta samu labari cewa akwai rukunin sojojin Koriya ta Arewa waɗanda suke ɗaukar horo a Rasha domin su kai hari a Ukraine ɗin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma engineer Machang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.